أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درسين قوم الشاشرة kwanan wata 23 ga watan 7 shekara ta 1436 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 11 ga watan 5 shekara ta 2015 alisafin turawa muna kan aya ta 112 a cikin suratu tauba a wannan tafsiri da muke gabatarwa a masallacin Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala dake sabuwar gandu a cikin Kano a Najeriya arama zamu tashi akan fadin Allah madaukin sarki at-ta'ibunal abidunal hamidunas sa'ihun na'am malam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
wannan aya tana magana ne da ƙarin bayani dangane da abin da ya gabata na sifofin mu'minai da Allah ya ce inna Allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna to cikin sifofin su shine Allah yake cewa waɗannan bayin Allah at-ta'ibuna at-ta'ibuna ana nufin mutane ne masu wato yawan tuba suna neman afuwa zuwa ga ubangijin su dangane da laifuffukan da suke aikatawa na yau da gobe duk bawan Allah na kwarai to yana kullun yana tuba zuwa ga Allah alladhina tabu minash shirki وبرأوا من النفاق سنتوما daga shirka kuma sun barranta daga munafurci al'abidun mutane ne masu yawan bauta da yawa Allah da'a kalmar abiduna wato ana nufin almuti'una alladhina akhlasu al'ibadata lillahi azza wa jalla sun yi wa Allah da'a sun yi masa bauta shi kadai alhamidun wadanda suke masu yawan yi wa Allah godiya alladhina yahmaduna Allah ala kulli halin fi sarra'i wa dharra ma siwa Allah godiya akan dukkan halin da suke ciki ko suna cikin farin ciki ko suna cikin cutuwa duk suna yi Allah samu a cikin su Abdullahi dan Abbas ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Imam al-Hakim ya fada hadisi a cikin al-Mustadrak nasa sahihi ne a bisa sharhi Imam Muslim yace awwal man yud'a ila al-jannati yawm al-qiyamah kaga mutanen farko da za a fara kira zuwa ga shiga aljanna ranar tashi alkiyama sune alladhina yahmaduna Allah fi sarra'i wad darra ma siwa Allah godiya suna cikin farin ciki ko lokacin suna cikin kunci da cutuwa babu wani yanayi da za su fada ciki face suna yi wa Allah godiya ko yaushe to shi yasa yana da kyau ka sifantu da wannan sifa ta yawan fadin alhamdulillah alhamdulillah wani bawan Allah cikin salaf magabata na kwarai aka ji yana yawan cewa alhamdulillah 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 aka ce yaya kake yawan faɗa alhamdulillah yace kalimatun ahabba Allah ai kalma ce da Allah yake sonta Allah yana son faɗin alhamdulillah da haka ni ma shi yasa kullun nake cewa me alhamdulillah to kaga Allah da ba su ce ma shiga aljanna farkon wadanda Allah zai kiraye su aljanna sune waɗanda suke yi wa Allah godiya fi sarra wa dharra ko yaushe ko cikin yalwa ko cikin kunci suna yi wa Allah godiya as-sa'ihuna as-sa'ihuna Abdullahi dan Mas'ud yace sune as-sa'imuna masu yawan azumi bayin Allah na kwarai masu yawan azumi ar-raki'un masu yawan ruku'i da sallah kenan ko suna sunkuyawa kullum, suna roƙon Allah, suna addu'a. As-sajidun, suna kuma sujjada. Kinaya ne na cewa suna yawan yin sallah kenan. Al-amiruna bil ma'ruf, masu yawan umarni da kyakkyawa, sifofinsu ne wannahuna anil munkari, kuma suna hani akan munkari mummunan abu kamar shirka. Duk wannan sifofinsu ne. Wasu malaman suka ce al-ma'ruf ana nufin as-sunna, al-munkar ana nufin al-bid'a, kamar yadda Imam al-Baghawi ya faɗa. Kenan al-amiruna bil ma'ruf, al-amiruna bis sunna, wannahuna anil munkar, annahuna anil bid'a, ya'muruna bis sunna wa yanhauna anil bid'a. Suna umarni da ayi sunna tsantsa, suna kuma hani kada ayi bid'a. Daman bawan Allah na kwarai, ai wannan sifar sa ce baya san bid'a. Idan kaga mutum yana san bid'a, to Allah raba mu da wannan mutumi kuwa. San bid'a ai kamar san kishiya ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wal hafizuna li hududillah, sune masu kiyayewa dokokin Allah. Shine al qa'imuna bi awamirillah, masu tsayuwa akan umarnin Allah tabaraka wa ta'ala. Ahlul wafa'i, ahlul wafa'i bi bai'atillah, wadanda suka cika mubay'a su ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ce wa bashirul mu'minin, kai albishir ga wadannan bayin Allah mu'minai na kwarai. Kaga wannan duk sifan su ne, Allah samu a cikin su. To kuma sai Allah ke
ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
الله يجب أن بيان cewa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin, bai dace ba, bai kamata ba ga annabi ya rinka neman gafara ga mushrikai. Wannan ba dabi'ar manzon Allah bane. An yastaghfiru, haka wal ladina amanu, wadanda suka yi imani da Allah ma bai kamata ya zamanto suna neman gafara da istighfari ga mushrikai ba. Walau kanu uli qurba, koda kuwa dangin su ne na kusa. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana gare su waɗannan mutane cewa ƴan wuta ne. Wannan aya tana nuna mana rashin halaccin shi mumini ko annabi yayi wa Allah ya nemi gafara ga mushriki. Ka daga hannu ka ce mushriki wane, bayan ya mutu ka ce wai Allah gafarta masa. Ai in dai ya riga ya mutu yana shirka, ai zance ya kare. Za a iya yi masa addu'a kafin ya bar duniya cewa me, cewa Allah ya shirya da shi, amma bayan ya riga ya mutu shine min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana gare su cewa ƴan wuta ne, to babu magana kuma su neman musu gafara a wajen Allah. Shikenan kuma ya riga an gama zance ya kare. Ko da babanka ne, ko da yayanka ne, ko matarka ne, ko dan uwanka ne, ko danginka ne, ko ma waye, wannan sakon da ayat take so ta karantar da mu kenan. Riwaya ta zo kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar a cikin sahihinsa, daga Sa'id ibn al-Musayyab, daga baban shi, cewa yayin da mutuwa ta zo wa Abu Talib, wai wannan aya ta sauka ne akan wa Abu Talib. Abu Talib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib baban Ali ibn Abi Talib ke. Wannan bawan Allah da ya dauki gabarar kulawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya taimaka masa, ya agaza masa, ya masa duk abin da zai masa. Amma Allah bai bashi damar mutuwa akan musulunci ba, kamar yadda gashi nan bayani zai zo dalla dalla. Wannan bawan Allah Abu Talib yana son manzon Allah yana son sa, dan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda ya kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka wa manzon Allah irin Abu Talib. Shine wanda kafiran Makka suka ce da shi, Muhammad ya dame mu, Muhammad ya shiga mana hanci, Muhammad ya mana illa ya mana barna, Muhammad yana zagin allolin mu, Muhammad ya ce mu bamu da ilimi, Muhammad ya ce mu kaza, Muhammad ya ce mu kaza. Mu muna so mu huta da Muhammadun nan. Ga wani yaro, in dan dai yaro ne matashi irin sa, to ga yaro mun kawo maka, ka bamu Muhammad mu kashe shi mu huta kawai. Ga wannan yaron ka je ka rike shi a matsayin ko a makwafin Muhammadu. Sai Abu Talib ya ce haba haba, ya ce yanzu in ba ku dana ku kashe, kuma ku bani danku in muku kotansa in raya muku shi, hankali zai dauki wannan, in ba ku nawa ku kashe sannan ku bani naku in dada gina muku shi. Haba, kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wata kariya ta musamman daga wannan bawan Allah. Amma Allah da lamari irin nashi bai bashi musulunci ba, kuma yayi iya kokarin su manzon Allah din, amma ina Allah bai bada dama ba. Ga yadda kissa take, yayin da mutuwa ta zo wa Abu Talib, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je masa ya tarar da shi da Abu Jahal da Abdullahi ibn Abi Umayyata ibn al-Mughira da sauran manya-manyan Qurayshawa turaku. Gashi ya zo zai bar duniya, kuma alamu sun nuna cewa mutuwa zai da tilin nan. Manzo Allah da ya ganshi a wannan yanayi sai ce da shi, ya am ya bafana, kaga ashe bafan shi ne, qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah, kace la ilaha illa Allah kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, ko da ita kadai ka faɗa baka taɓa aikata komai ba, zan tsaya ma a wajen Allah, Allah ya baka rahama da jin kai. A nan gurin ina so ku lura, ina waɗanda suke cewa Abu Talib ya mutu akan musulunci da imani. Idan har ya mutu akan musulunci da imani, to me buƙatar annabi ya zo ya ce la ilaha illallah? Idan dai har ya mutu yana musulunci, to me buƙatar manzo Allah ya zo ya tallata masa imani? Ka kenan ba akan musuluncin bane ba ya mutu. Bawan Allah nan ya duba ya duba ya duba, kamar zai ce la ilaha illallah, sai waɗannan manya-manyan mutane su Abu Jahal da su Abdullahi ibn Abi Umayya suka ce da shi, a targhabu an millati Abdul Muttalib, yanzu kai za ka kyamaci hanyar Abdul Muttalib babanka. Manzo Allah ya ce ya baffa ka ce la ilaha illallah, rabu da suka ce la ilaha illallah, zan tsaya ma a wajen Allah. Sai ya duba waɗannan mutane sai ce, kai yanzu za ka rabu da addinin babanka, ka kama addinin yaro. Manzo Allah ya ce ya am ka ce la ilaha illallah, ka ce la ilaha illallah, annabi ya ga mutuwa zai yi, ka face la ilaha illallah. Kawai da tijin nan sai ce, ana ala millati Abdul Muttalib, ni dai ina kan hanyar Abdul Muttalib. Wa ba an ya kula la ilaha illallah, ya ƙi ya ce la ilaha illallah. Wanda Allah ya zo zai fita ya ce, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka, wallahi ya baffa zan yi ta neman maka gafara, zan yi ta neman maka gafara. Ku lura da maganar, wallahi ya baffa na zan yi ta neman maka gafara, matuƙar ba a hana ni ba. Yana gama wannan sai Allah ya saukar da wannan ayar, ma kana lil nabiyyi walladheena amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ka duba mallan jawabin Qur'ani dalla dalla, kuma ka duba yadda Qur'ani yake fassaruwa da sunna. Idan an kawo Qur'ani sai a kawo hadisi sai a hada, sai ga sakon ya fito dalla dalla. To wannan kaga kawai ya nuna mana ba tare da dogon labari ba, Abu Talib ya rasu ba musulmi ba, kuma wannan aya ta sauka ne akan shi. Shi yasa Allah ya ce bai kamata ga annabi ba, bai kamata ga wanda suka yi imani ba, su zo suna neman gafara wa mushrikai. an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba, koda dangin su ne, kaga wannan ai dangin shi ne, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana gare su cewa waɗannan mutanen ƴan wuta ne. To ba gashi ya fito fili ba, to wannan aya ta sauka ne akan shi. Kuma ga abin da Allah madaukin sarki ya faɗa, Allah ya ganar da mu. A wata riwaya Abu Huraira yake cewa manzon Allah ya gaya wa babban shi, ya qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yawm alqiyama. A wannan riwayar ya babba ka ce la ilaha illallah, ni kuma zan tsaya in maka shaida da ita ran tashin kiyama. Wannan riwayar Imam Muslim kenan. Kawai sai baffan nan nasa yace a gaban waɗannan mutane, laula an tu'ayyirani quraishun, da ba dan kada quraishawa su aibanta ni ba, su ayyara ni, su faɗi magana mara kyau a kaina ba. Fa yaquluna inna ma hamalahu ala zalika aljaza', su ce wai tsoro ne ko da firgita da wato girgiza yasa ni na karbi addinin Muhammadu, la aqrartu biha aynaka, da sai na faranta maka rai da faɗin la ilaha illallah, amma ina jin tsoron Qurayshawa bayan na mutu kar su zo su aibanta ni, su ce gajiyawa ce, gazawa ce ta sa na zo na ce la ilaha illallah, ka banni in tafi da ƙarfi na kawai. Ayya ayya, Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Annabi ya fita yana jin ba dadi, shine Allah ya saukar da lalle kai Muhammadu baka shiryar da wanda kaga dama, sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya so. Hadisin Imam Muslim a wata riwaya daga Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, yace shi Abu Sa'id yaji manzon Allah yana faɗa dangane da baffan shi dinnan wannan da muke magana akan shi, yace la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah, wataƙila wannan baffan nawa cetona zai yi masa amfani ranar tashin alkiyama. Fayuj'ala fi dahdahin minan nari yablughu ka'abaihi yaghli minhu dimaghuhu, za a sa shi a wutar jahannama, in an zo za a dan sauƙaƙa masa, shi ne mafi samun sauƙin azaba a cikin ƴan wuta. Za a so ɗora masa gaushin wuta a ƙarƙashin ƙafarsa, amma fa wannan gaushin wutan na jahannama in ya rinka ta farfasa shi sai ya fasa masa ƙwaƙwalwarsa. Amma fa shi wannan ni'imar sauƙin azaban nan fa dan ni ne, in ji manzon Allah, ma'ana a cikin ƴan wutan ma za a sauƙaƙa masa azabar saboda manzon Allah, saboda hidimar da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga dai wannan hadisin na Imam Bukhari ne, wancan na Muslim ne, kaga dai duk yana nuna cewa wannan bawan Allah dai bai azurta da musulunci ba, amma annabi ya ce zai taimaka masa a sauƙaƙa masa azaba, a sauƙaƙa masa azaba. Allahu akbar. A wata riwaya Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, yace yayin da manzon Allah wata rana ya zo Makka, sai ya je kabarin mahaifiyarsa Aminatu, ya tsaya a kan kabarin har sai da rana ta yi zafi, yana tsaye yace yana jiran Allah ya bashi izini ya neman mata gafara mahaifiyarsa. To shi Allah ya saukar da wannan aya a wata riwaya kenan, cewa wannan aya tana daga cikin dalilin da yasa wannan kissa tana daga cikin dalilin da yasa aka saukar da wannan aya. Kuma du ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba, saboda shi ma mahaifiyarsa bata rasu akan musulunci ba. To ai asali ma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai ma santa ba, aiko bai ma bai wayo da ita ba, ko ba haka bane ba sallallahu alaihi wa sallam. Suna cikin ahlul fatra, da ita da mahaifin shi suna cikin ahlul fatra. Ahlul fatra sune mutanen da kamar da Imam Ibn Kathir yayi bayani da sauran malamai irin su Muhammad al-Amin al-Shinqiti a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan da sauran malamai suka ce su ne mutanen da wato Allah ya turo su wato zaka iya cewa babu wata shari'a tsayayya a lokacin da suke kanta babu wata shari'a tsayayya da suke kanta lokaci ne mai tsawo da Allah ya dauki lokaci shekaru masu yawa bai turo annabawa ba kun san annabawa na karshe annabi Musa annabi Isa su ne na karshe ko ba haka bane ba yawa to bayan sun shude kuma an dauki lokaci mai tsawo Allah bai sake turo wani annabi sai can karshe sai Allah ya turo annabi Muhammadu to wannan al'ummar da suka yi rayuwa a wannan dan zirin lokacin wanda babu wani annabi da yazo na shari'a ina fata ana fahimta ya dora musu wata shari'a to ba su rayu akan musulunci ba ko ba haka bane ba sai bayan Allah ya turo manzon Allah ne ya ni'imta al'ummar da wannan musuluncin to shine ake tattaunawa me matsayin waɗannan mutane da ƙarshe dai abinda malamai suke cewa Allahu a'lamu da matsayinsu Allahu a'lamu da matsayinsu amma wanda ya riski da'awar annabi ya wayi gari manzon Allah yana wa'azi to wannan kuma hujja ta tsaya akan sa kat in dai bai imani da manzon Allah ba ba wani dogon khilafi ko sabani cewa mushriki ne kun fahimci wannan to wannan kenan Allah dai ya dada ganar da mu a wata riwayar manzon Allah ya je kabarin mahaifiyarsa kamar yadda yazo a riwayar Imam Muslim a Kitabul Janayiz ya je kabarin mahaifiyarsa ya tsaya yayi kuka kuka ya kama shi ba wai kuka irin na kira da aka hana ba ai ya hana bai zai wannan ba kuka dai na jin tausayi da damuwa bai ga mahaifiyarsa ba Allah bai nuna masa ita ba misali gani na wayo da abin nan girma wanda suka raka shi ma yake suke tare da shi su ma suke ta kuka suka fashe da kuka wanda Allah ya ce da su istazantu rabbi azza wa jalla an yas'an astaghfira laha na nemi izinin ubangiji na ya bani dama in neman mata gafara Allah bai bani dama ba falam yu'zalli Allah bai bani izini ba wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa adina li amma na nemi izinin ubangiji na ya bani dama in ziyarci kabarin mahaifiyata yace je ka amma ka daga hannu ka neman mata gafara ba mu ba da dama ba to shine manzo Allah ce fazurul qubur ya jama'a ku rinka ziyartar makabarta fa inna tuzakkirukumul akhirah ko fa inna tuzakkirul maut ku rinka ziyartar makabarta saboda ziyarar kabari tana tunatar da mutane mutuwa wannan hadisin Imam Muslim ne ya ruwaito shi a babu su'izani nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu azza wa jalla fi ziyarati qabri ummihi babin da ke magana annabi ya nemi izini zai kai ziyarar kabarin mahaifiyarsa so duka wannan zai dada haskaka mana me wannan aya take ainihin wato nufi bayan wannan akwai wani istighfarin da aka yi ta yi kaman istighfarin da annabi Ibrahim yayi wa babansa tunda kun ga nan Allah ya hana ayi to kuma amma zai zo yi magana akan to kuma annabi Ibrahim ya nemo wa mahaifin shi wato gafara qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya ko ba haka bane ya neman masa gafara to me Allah ya ce akram kallah
wama kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim
sai Allah yake cewa ma kana istighfaru ibrahima li abi kaga can an ce kada wani ya nemo wa wani gafara wanda ba musulmi ba ko to wanda zai ce to ga ashi annabi ibrahim ya nemo wa baban shi gafara can inda yace sa astaghfiru laka rabbi sai na neman maka gafara a wajen ubangiji na ya kai babana to shine Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abi istighfarin da annabi ibrahim yayi ba wa babansa bai kasance ba illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu sai dai akan wani maw'idi ko wani wa'adi ko wani lokaci wanda yayi masa alkawali malamai sun yi sabani kamar yaya wani wa'adi wani lokaci da ya masa alkawari wannan ha'un din iyahu tana komawa kan waye suka ce tana komawa ne kan Ibrahim alaihi salatu wassalam to waye wa'adin baban shi ne yayi masa alkawari ma'ana baban annabi Ibrahim yayi masa alkawarin zai musulunta zuwa wani lokaci to shi lokacin da ya masa alkawari zai musulunta nan sai Ibrahim ya ce to sastaghfiru laka rabbi ni kuma tunda ka min alkawarin zaka musulunta tunda dai zaka musulunta to ni kuma zan nayi alkawarin ni kuma zan neman maka gafara a wajen ubangiji na dan ya yafe maka idan ka musulunta din yayi ta kokarin ya neman masa gafara din kuma ya ce Allah ya yafe masa din ya kwadaitar da shi ya musulunta dan ya ta neman masa istighfari a wajen ubangiji amma ina bai yadda ya musulunta ba wasu suka ce alkawarin Ibrahim ne wancan fassara ta farko kenan fassara ta biyu wasu suka ce alkawarin Ibrahim ne yayi wa baban shi ma'ana shine yace to zan neman maka gafara duk da cewa kana kan shirka nayi alkawarin zan neman maka gafara ga ubangijinka Allah ya yafe maka shine can Allah yake cewa qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima har izuwa da yace illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna lakum yawwa وما أملك لك من الله من شيء daga baya kuma yace to bazan iya maka komai ba gaskiya kana shirka da Allah dan na neman maka gafara kuma ba ni da wani abin da zan yi ma to almuhim dai wannan istighfari da annabi Ibrahim yayi wa baban shi na wani dan lokaci ne kayyadadde gajere kawai shine abin da ake so a gaya mana ba wani abu ne wanda ya ci gaba alal istimrar babu continuity a ciki ba ci gaba da yi ba kuma daga baya shine Allah ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah yayin da ya bayyana gare shi Ibrahim baban sa din nan makiyin Allah ne ku hakuri fa qur'ani ne haka ya fada kuma haka zamu fassara yawa falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah yayin da ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa baban sa makiyin Allah ne limauti alal kufri saboda baban nashi ya mutu yana kafirci tabarra'a minhu tabarra'a min sai ya barranta yace babu ni babu kai ba ni ba kai tunda kai ba musulmi bane kuma ba zaka musulunta ba shine Allah yake cewa lalle inna ibrahim la'awahun halim lalle Ibrahim mutum ne mai yawan addu'a da komawa ga Allah halimun mai juriya malamai sun yi sabani dangane da Allah me ake nufi da Allah kalmar Allah Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ana nufin mai yawan addu'a Abdullahi dan Abbas yace ana nufin al-mu'minu tawwab mu'mini mai yawan tuba Imam Al-Hasan da Imam Qatada suka ce abinda ake nufi da al-Allah mutum ne mai tausayi ga ainihin wato bayin Allah wasu suka ce kamar mujahid yace al-awwa mutum ne mai yaqini yana da yaqini Imam Ikrima yace abinda ake nufi da al-awwa wato ana nufin mutum ne al-mustaqim shi ma dai kamar yaqini ne din da yake neman ya samu yaqini daga ubangijinsa kamar yadda yazo a lugha ta mutanen Habasha al-awwa ana fassara shi da wato wanda yake yawan kuka da kokawa zuwa ga ubangiji saboda an ruwaito annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya kasance yana yawan fada ahin ahin minan nar ahin ahin minan nar qabla an la yanfa'a kamar yana kuka wayyo wayyo Allah wuta wuta wayyo Allah wuta wuta yana faɗin wannan kafin lokacin da wayyo Allah wuta din ba za ta yi amfani ba wasu malaman suka ce awwa mutumin da yake kullun nuna tsoron sa dangane da zunubi da yake da shi. Ko suka ce awwa mai yawan zikiri da ambaton Allah kamar yadda Imam Uqba ibn Amir ya fada. Wasu suka ce al-awwa mai yawan tasbihi kamar yadda Sa'id ibn Jubair Allah ya kara masa rahama yake fada. Mai yawan tasbihi. Wasu kuma suka ce awwa mutumin da yake karantar da mutane alheri. Wasu suka ce al-awwa shine masanin fiqhu wanda ya san addini. Wasu suka ce al-awwa wanda yake barin duk abin da Allah baya so kamar yadda Imam Ata'a ya fada. Kuma yana da tsananin jin tsoron wuta shine al-awwa. Duk wannan kadan ne daga cikin abubuwa da malamai suke fada na kalmar awwa. Asalin ita alwa awwa daga at-ta'awwuhu ne. At-ta'awwuhu abinda ake nufi shine a fitar da wani sauti daga cikin kirji, wani numfashi da yake fitowa daga cikin kirji da yake nuna gajiyawa da tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Sai kuma al-halim mai juriya, wannan yabo ne ga Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. To anan gurin ya ku yan uwana, ina so mu fahimci na mu guda. Mun samu wani sako cewa ashe Annabi Ibrahim shi kansa babansa ba musulmi bane. Ko ba haka bane ba? Baban Annabi Ibrahim ba musulmi bane. Shi yasa Allah ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Idan ka koma can cikin suratu al-an'am, وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر دمون كرنت أدكو لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أتنا يا عند إبراهيم يكي تشو بابنسا آزر بابنشي آزر yanzu babana za ka riki gumaka su ne ababen bauta ba Allah ba. Malam dan koma mana cikin suratul Maryam mu ji yanda yayi taiwa mahaifin shi wa'azi. Me yasa nake mana wannan bayanin? Saboda abun mamaki sai ka samu wani malami cikin malamai ɗan bid'a yazo yana karara yana faɗa cewa ai baban ai wannan ba baban Annabi Ibrahim bane, kuma yadda mun sha faɗa muna bayani wai ba baban Annabi Ibrahim ba, wai dan ya kore cewa ya za a ce wai baban Annabi kuma ba musulmi ba. To ai babu cin karo a ciki, babu wata illa ai, babu wata illa a ciki tunda Allah ne ya faɗa. Kuma akwai wani wanda zai yi wani kuskurima, yayi wani kariya, yayi wani rufewa dangane da wata magana kenan Allah ya faɗa abin da yake ba daidai ba, kai ne zaka faɗi daidai? Yanzu wannan magana cewa ya fa li abihi azara, yayin da ya ce wa babansa azara a tattakhidu asnaman aliha, yanzu za ka riki gumaka su ne ababen allolinka, abin bauta ba Allah ba. Kai inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin, lalle ina ganin kai da mutanenka kuna kan bata mabayyaniya. To malam me ya faɗa wajen wa'azin da ya ta yi mai a cikin suratu Maryam? Menene farkon izzar? Kawai ba ku kawai ku ya abata ya abata.
واذكر في الكتاب إبراهيم
وأكتي أنا وأكتي في كتاب ما كأنك سعد بإبراهيم لا أباركو فمير الله إتمالا
إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
إذ قال لأبيه كما سيت يا أبت سمود ما قال إن تولي الكيمة سيارة بابا يا إني سوى بابنسا. إذ قال لأبيه يا إني سوى babansa kuma sai Allah ya ce ya abati ya baba. Amma wai duk wannan saboda kawai wani ya rena mutane hankali cewa a babansa ne ai wani babba kuma
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم
kai din yanzu kyamar alloli na da nake bauta musu take haka wannan kiya kare wa ni cewa baban ba su gida arabun anta an alihati ya ibrahim yanzu kai ibrahim kyamar alloli na kuma kannan alloli na cewa musu take sai yace ne kuma
la in lam tantahi la arjumannak
kuma baka daina ba sai na jejjefe ka
wahjurni maliya
baban fa yake gaya wa dan in bai daina masa wannan da'awa akan tauhidi ba sai ya jefe shi ta shi ba shi guri ko ce ta ba shi guri ta shi musulmi ba musulmi ba sai ya ce mai mala
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى
mutum ya rike Qur'ani da sakon Qur'ani ya huta clear ba duhu ba wani hazo hazo abin yake haka yake garau bayani na fi sabilillah to malam mai Allah yace kuma
wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayina lahum ma yattaqun إن الله كإن الله بكل شيء عليم
إن شاء الله يتجب الشيوى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم الله بيكسن شيء يكم بتد متانيبا كذب بتد متانيبا إن ياشر يدسو أبن دايكي نفي ما كان الله ليحكم عليكم بالضلالة أي الله بزيمكه كنشي دبتابا بترك الأوامر دم barin ainihin umarni da ake muku bisigfarikum lil mushrikin dangane da kun yi istighfari ga mushrikai ba zai zo ya ce kun bata ba dan kun yi wannan ba zai wannan ba ba dabiyar ubangiji bane hatta yubayyana lahum ma yattaqun face sai Allah ya bayyana musu wato abinda suke kiyayewa abinda ake nufi har sai ya gabatar muku hani ya gaya muku dalla dalla bana son ai wannan fa idza tabayyana idan ya bayyana gare ku dalla dalla walam ta'khudhu bihi kuka ki ku dauki hanin da ubangiji ya muku fa inda zalika tastahiquna ad-dalal to daga nan ne za ku cancanta ku zaman to kun bata amma Allah baya rubuta hukuncin bata akan mutane sai an yi musu bayani dalla dalla billa billa sun fahimta ma'ana dai sai hujja ta tsaya akan mutane shine ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum ta yubayyana lahum ma yattaqun imam mujahid Allah ya masa rahama yake cewa bayanullah lil mu'minina fi tarkil istighfar lil mushrikin khassa bayanin ubangiji ga mu'minai cewa su daina yin istighfari ga mushrikai lalle su daina Allah baya su tunda ya hana ko baka bane kuma yayi musu bayani kuma ammatan agame cewa kada su saba masa su bi shi kada su saba masa to kaga wannan Allah ya fito da shi fili idan mutun ya kauce ya kiyaye ba abinda Allah ya faɗa masa to kaga ya zama wanda yake cikin bata kenan lalle yana kan bata a wata riwayar Imam Ad-Dahhak yake cewa ma'anar ayar ma kana Allah li yu'adhiba qauman ai ba dabi'ar ubangiji bane yayi wa mutane azaba hatta yubayyana lahum ma ya'tuna wa ma yadharun sai ya musu bayanin abinda duk ya kamata su guje shi da abinda kuma za su aikata idan ya musu wannan an fito da musu da komai filli filla filla dalla dalla to wannan in ba su bi ba to kuma sai Allah musu azaba inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne akan komai babu abinda Allah bai sani ba ko akwai bi kulli shay'in alim ba wai alimun bi kulli shay ba a wannan yafi mubalaga bi kulli shay'in alim komai ya sani tabaraka wa ta'ala to sai kuma Allah ya ci gaba da girmama kansa dan Allah yana da irin wannan dabi'ar ya faɗa abu ya girmama kansa dan shi ya cancanci girma yace al-kibriya'u rida'i wal azmatu izari wa man na'za'ani fi wahidin minhum qasamtuhu jin girma da nuna isa rigata ne duk wanda ya jayayya da ni a cikin daya daga cikin waɗannan abubuwan sai na karya shi duk wanda ya ji cewa shi ma wani ne shi ma ba dama ne yana kumbura yana diban iska ana daga shi ana tura shi yaga cewa shi ne ya shiga gona ta to ni kuma sai na karya shi shi yasa alƙawarin Allah mala duk wani abu idan ya kai wani matsayi sai Allah ya karda shi ko me in ya kai wani matsayi sai Allah ya sauke shi ko menene shi haka dabiyar ubangiji take babu wani abin da yake wai complete wai a ciki gaba daya ko me ba kuma abin da yake tabbata komai sai Allah ya dauke shi yanzu misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duba daraja duba daukaka duba sharafa duba isa duba kambama duba yanda Allah ya ta girmama shi a cikin alqur'ani amma da Allah ya zo lamari irin nasa sai ba shekara 63 kawai 63 kawai riwaya aka ce riwaya Imam al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya gaba ɗaya furfurar kansa da gemunsa gaba ɗaya in ana irgawa bata kai 20 ba kwaya 20 ni da kai yanzu sai a samu 30-40 ma a kanmu muna nan kuma mun miƙe kafa muna gani yanzu ne maza ma a ci duniyar tukunna to haka yake wata rana taguwar annabi sallallahu alaihi wasallama tana functioning taguwar manzo Allah duk wanda ke tsaye sai ta wuce shi sai wani mutumin kauye ya zo da tasa taguwar aka ce to ai tsaye mana a gwada ta manzon Allah da ta mutumin kauye aka zo aka gwada mallan ta mutumin kauyen nan ba sai ta yi nisa wata annabi ba fit ta wuce ta sabai mallan ba sai aka fara gunaguni ba aka yi kan mutum kamar za a masa abin nan ya aka to ina laifin bawan Allah shi ko ba shi ya hau taguwa ba shi ya kona ta ba suka zo ransu a bace ai ga taguwar wannan ta zo ta wuce taguwar ka ya manzo Allah ya ce ayya ku yi hakuri haka rayuwa take duk abin da ya kai wani matuƙa wata rana sai yayi baya to duk wanda ya fahimci rayuwa a haka to ya huta duk wanda ake yayin sa ana yayin ka ana yayin ka ana yayin ka wata rana wallahi zaka zo ba kai bane wannan yadin shi ake yi wata rana wallahi zai zama ba shi bane wannan motar ita ake wata ran wallahi ba ita bane kina jin ke budurwa ce matashiya ne kina ji da kanki kin isa kin kai wani matsayi na farko dai tukunna illar da take tattare da ke dole ki miji ɗaya zaki aura duk yanda zaki karshe dai karshen tika tik gidan wani zaki dira ki shiga kitchen ki dafa tuwo kashi ya zance ya kare ana nan zaki haihu ana nan zaki jego ana nan zaki kaza ana nan wankin kashi ana nan sai ka ji mai gina yana cewa ka ni ma wallahi kari nake so namiji kenan namiji abba Aisha sa mata suka ce namiji ba dan goyo bane wani lokacin ka dan sauƙaƙa musu akan wannan namiji ba to kaga duk abin da yaje wani matsayi sai yayi kar kai ma ba kare kake yi ba kaje kai ta karawa ka karo iya karin da zaka yi guda nawa ne hudu kana yin hudun nan hakka mutu zaka yi ta ganin su a titi sai dai ka hakura kulelanka to kowa ya gane cewa rayuwa ɗan zamani ne yanzu ba kana jin saurayi ne kai matashi ba kana ganiyarka ko ba ka bane kudi suna murzawa aljihunka Allah zai zo ya jarabe ka da iyalai a zuba maka yaya 17 mata uku albashi kuma ya zo ya zaman toya gashi nan ne rayuwa ta zo ta toshe maka kaga wani yana ganawa yana shanawa saboda bai da nauyi a kansa shi ma zai iya gama zai kauce wani zai zo haka rayuwar take yanzu ba ga mu anan masallacin ba muna yi muna shanawa ko ai mun nan shekaru muna shanawa ko to ka ba mu shekara 100 anan ka gani ka dawo nan da ni da ku duk in ba sa'a ba gwanna ma ni watakila ina nan kaga ba ba su yadda ba la ilaha illallah ba ku yadda ba kenan ko kuje malam
إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
wannan aya gaba ɗaya yabo Allah yayi wa kanshi kuma ya cancanta yabo kansa tabaraka wa ta'ala shine mahalicin kowa da komai yace inna Allah lahu mulku samawati wal ard lalle Allah ya shi yake da mulkin sammai gaba daya mulkin kasai gaba daya kai mallam in ba Allah ba wai sai faɗi wannan magana lahu nasa ne mulkin as-samawat sammai duka da ta daya da abin da ke cikin ta da ta biyu da abin da ke cikin ta da ta uku da abin da ke cikin ta da ta hudu da abin da ke cikin ta ta biyar ta shida ta bakwai har bayan wannan ka dawo kasan ma na daya nasa ne na biyu nasa ne na uku nasa ne na hudu nasa ne na biyar nasa ne na shida nasa ne ta bakwai tasa ce komai nasa ne yahkumu ma yasha shi yake hukuncin abin da ya ga dama yake sarrafa yanda ya ga dama a cikin wannan sammai da kasai me kake da shi baka da komai Allahu khaliqu kulli shay وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض الله يحكم لا محكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب شي yake hukunci wani abu sai Allah yace kuma ba wanda ya isa bukadu ko ya challenge hukunci na an fahimce ni kuwa Allahu yahkum Allah shine mai hukunci idan yayi hukuncin la mu'aqqiba li hukmihi ba wanda yake zuwa ya biyo bayan hukuncin yayi gyara ba a reviewing hukuncin Allah ba updating hukuncin Allah ba a challenging hukuncin Allah ba a criticizing hukuncin Allah la mu'aqqiba li hukmihi yace kuma huwa sari'ul hisab shine mai gaggawar hisabi yanzu zai zo ya ma hisabi kamar kyaftawar ido fau an gama tabaraka wa ta'ala rabbul izzati yuhyi wa yumit shine mai rayawa duk abin da ka gan shi a raye a duniya wallahi Allah ne ya raye shi komai kuma duk yadda mutum zai yi a duniya da nuna isa da barna da kambama da handama da bantara duk abinda mutum zai yi na gani ya samu wata dama rayuwar da yake yi dinnan wa yake masa ita Allah kuma shi zai kashe shi wa yumit wani a kashe shi a gadansa yana kwance wata mata tace tana tare da mai gidanta lafiya kalau suka kwanta ga ta gashi cikin dare sai ta ji yana yana nishi tace mai gida lafiya wannan nishi ta dauka mun shari ne yana tace ruwa zan kawo ma ta maza ta tashi ta tsorita gashi idan su arife gashi kamar bacci yake yi ta maza ta je kawo mai ruwa ta yi kokarin ta bude bakin ta zuba masa ruwan ina adadin ruwan da zai sha a duniya ya kare wannan ruwan kuma bai zai amfani ba da wannan kawai ya cika sai ya mutu tsakar dare karfe uku da wani abu kasa halin dan adam sai ta tashi sai ta fita daga ɗakin sai ta ja ɗakin sai ta rufe sai ta sauka sai aka je wani gurin kuma sai aka ta gaya wa mutanen gida kaza kaza sai aka zauna a wani wurin aka karisa kwanan ba za a iya zama inda yake ba tsoro ake ji ka zama dodo la ilaha illallah ka zama dodo bai wa Allah ne take cewa wallahi malam tunda bawan Allah ne ya mutu a ɗakin nan gaba ɗaya ɗakin ya fita a raina ta ce wallahi ba na iya kwana a cikinsa da na zo sai in ji tsoro hada yana tsoron mutuwa amma bai shirya wa mutuwa ba insha Allah kuma shi kenan hakan dai aka ɗauke shi kuma aka binne shi zance kuma ya ƙare malam ba ciwon kai ba zazzabi ba komai wani mota zai shiga yana cikin tafiya lami lafiya zai kafsa hadari haka Allah yake yi huyo ya meet ajalinsa kenan wani kuma yana tafiya wani zai zo ya kashe shi barayi ne yan fashi ne su zo su bude wuta kawai kan mai uwa da wabi fau a buge shi wani kuma ruwa ne zai cinye shi wani hadari zai yi mota ta dauke shi ta tsunduma da shi cikin kogi a nemi motar a neme shi a nemi komai ma a rasa kawai sai a musa sallah a haka an hakura wani kuma yana zaune haka kawai zai mutu iya zaune haka kawai ko jiya dana ana ba da labari wani bawan Allah garin nan Allah masa rahama ana hada-hada za a daura aurensa iya dai lafiya kenan wannan kan hada-hada za a daura auren ya mutu sai aka ce jama'a ayi hakuri an goye Allah ya masa rasuwa yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut shine kuma raye baya mutuwa wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani waliyi majibincin al'amari ba ku da wani nasiri mai taimaka muku min dunillahi ba Allah ba ku da shi ku rike Allah kawai ku huta abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya rangwanta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga tambayoyi kamar haka wannan bawan Allah yake cewa Allah shiga wata malam kwanaki nawa ne mutum ya kamata ya iya yi don kada ya ci gaba da yin kasar mana kwanaki nawa aka ba mutum dama ya yi kasar akwai sabanin malamai wasu sun ce daga kwana hudu inda ka cika kwana hudu nan can ka ya kare ba za ka yi kasar ba sai ka cika sallah da yawan malamai akwai wanda suka faɗa haka cikin mazhabar malikiya da wasunsu suka ce ana yin kasaru ne mutumin da yake kamar bako wanda ya wuce kwana hudu ya shi uku ya shiga hudu ai kaga ba bako bane. Wasu kuma suka ce a'a, ta kasaru shari'a ta bayar da ita ne a matsayin sauki, a matsayin me sauki, sauki ga matafi ko kwana nawa mutum zai, inda sunansa matafi yana kan tafiya bai daina ba, so yana nan yana da damar ya ci moriyar wannan kasar din. Kuma wannan ra'ayi yana da ƙarfi ƙwarai da gaske, inda an samu cikin sahabbai salaf wasu sun yi kwana 21 suna kasaru, wani ya yi wata biyu yana yi, wasu sun yi kwana 40 suna kasaru har sama da haka. To wannan sai da yawa cikin malamai suka ce ya halatta mutum ya yi ta yin kasaru har lokacin da Allah ya dawo da shi, inda yana kan tafiya ne yana kokarin zai dawo in Allah ya so yadda. Wallahu alam. Wannan bawan Allah ya ce malam da Allah a yi mana karin bayani akan abubuwa guda uku waɗanda suke iya ɓata sallah. Kamar ya abubuwa guda uku suke ɓata sallah, kawai in zaɓi abubuwa guda uku suke ɓata sallah in faɗa ko kuwa da yaya? Shi yasa tambayar ma ya kamata mutum ya iya ta ko? Kenan wannan ni ban sani ba, ko bai san abubuwan da suke ɓata sallah ba ne, ko kuma so yake a gaya masa, ko sun shafi wanda ya sani. Daga cikin abin da yake ɓata sallah na ɗaya rihi iska, kana sakin iska hutu sallar ka ta ɓaci, ko ba ka bane ba? Abu na biyu daga cikin abin da yake ɓata sallah yin magana da gangan, mutum kawai ya kama hira da gangan a cikin sallah, inda Allah ya hana yin magana. Da ana yin magana a cikin sallah, shari'a ta ba da dama, amma daga baya kuma Allah ya ce qumu lillahi qanitin. Daga cikin abin da yake ɓata sallah yayin da mutum ya yi sallah babu alwala, ba yi da tsarki, sallarsa a ɓace take, Allah bai zai karɓa ba. Akaram kallahu, ni dai malami ne na boko. To a halin da ake ciki yanzu ana rubuta jarrabawa a kamar ta secondary haka, kuma irin tambayoyin da ake wa yaran nan gaskiya ba za su yi amsa su ba, sakamakon haka ne muke taimaka musu su yaran mai hukuncin haka a musulunci. Na farko shine ita jarrabawa ba a san ha'inci, malamai suna faɗa ita ce ita ka'idar jarrabawa nan ka'ida ce ta zamani, ba ka'ida ce ta Allah da Annabi ba, ko ba ka bane ba? Qur'ani ne yace ayi jarrabawa, ayi makin a ce wani ya ce wani ya faɗi, ba gwaji ne kawai ana yi ne don a sa mutum a zaburar da shi yayi karatu, kuma abinda aka koya masa a san ya iya shi ko bai iya ba, dan la'alla idan za a bashi wani nauyi ko wani aiki da ya shafi wannan, kaga an bawa ƙwararre ba a bawa jahili ba. Wannan shine ma'anar yin jarrabawa, amma ba wai ana yi ne dan a wulakanta mutum ko a kada shi ko a ce ya faɗi ba. To kaga asali a koya wa mutum ko? A koya maka ka iya, ɗaya kenan. Lalle a koya wa ɗalibi ya iya, in bai gane ba a fahimtar da shi, kuma lalle ne a koya masa da yaran da zai iya ganewa. Idan an masa da Turanci bai iya ba, a masa da Hausa, in dai ba mugunta ko ƙeta ake so a yi ba. Ba dai burin karatun ya fahimta ba, ha? To a yi masa ko da Hausa ne, mai Turanci in ya zo ya dage koya masa Turanci sai ya iya. To amma abin da yake damun yaranmu, yawanci kuke ganin ba sa cin jarraba suna faduwa dinnan, ba sa gane karatun ne, kuma ba a koya musu yadda ya kamata a koya musu. Ni ba na tuhumar ƙwaƙwalwar yaranmu galiban, amma na fi tuhumar method of teaching ɗin da kuma system ɗin da policy ɗin da aka sa na karantarwa. Da yawa cikin malamai suna karantarwa ne su jarrabawa don gajiyar da ɗalibai su karya su, wai malami a rinka faduwa a darasinsa an fi jin tsoronsa, in ya zo ana tsoronsa, wai shi haka yake so. to kaga wannan ya zama jahilci da rashin wayewa da kidahumanci malamin da ya kware shine malamin da yake sha'awar ya koya mutane su gane sannan an yi jaraba su a ci na'am dole an yi jaraba ba kowa ne zai ci ba gaba ɗaya wani zai ci duka wani zai ci rabi wani zai ci kwata wani kuma ba zai ci gaba ɗaya ba saboda wani uzuri na rayuwa to wannan kaga sai ya sake amma duka ba wani abin damuwa fa da tashin hankali a ciki in kun lura abu yanzu kamar misali an dauki ayoyi ne guda biyar a cikin ayoyin da muka yi tafsirin nan in karanta muku in yi bayani dalla dalla in ce kun gane ku ce kun gane kun gane ku ce kun gane ce to ku dauki takarda da biro zan tambaye ku do Allah abin nan da na koya muku me ya faru ne lokacin da baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bai da lafiya kai bayani me abu mai wahala a ciki yanzu ba ka ji ba me yasa ya maka sauki saboda ka gane to amma galibin an zo koya wa mutane ko a jami'a ko a secondary school ko a me ba a koya musu suna ganewa tsakani da Allah na yadda akwai wanda ana koya musu suna ganewa suna fahimta amma wasu ba a musu koyarwa yadda ya kamata so shi yasa da yawa kake ganin za a yi jarabawa ba za su ci ba to akwai wata babbar matsala koyarwan yanzu ta zama alfarma wanda yake da hanya kawai shi ake dauka ya zama malami ko a jami'a ko a college ko ya iya ko bai iya ba wallahi tallahi wasan kawai dai suna zaman cin albashi ne amma ba su cancanta su zama malamai ba saboda su kansu suna da bukatar su zauna a aji a darasa su a karanta musu to amma tsautsayi yasa ka fada hannun wannan mutumin to kaga sai abin da Allah yi na farko kaga shi bai iya ba na tambayi wani bawan Allah da suke harkar jarabawa raba yake da ne ko din nan nace to yanzu ya kuke an kawo jaraba yace to ai akaram kallahi wallahi wasu jarabobin nan an kawo duk makarantar duk malaman makaranta wallahi ba wanda ya isa ya amsa nace to yanzu duk malaman makaranta ba wanda zai iya amsawa har principal ce principal din wa to ka goya min yaya za a yi yara su ansa su ci me ya jawo tun daga background din ne karatun so kun ga idan har ana zo ana ba wa yara sata ansa ko yara suna ana samun exams malpractice ko suna zuwa suna volunteering suna amsa yara jarabawa suna ci to in bai rafa yana sata da dama fa tana da wari ya kamata gwamnati idan ta tsananta akan exams malpractice to ya kamata kuma ta tsananta akan malaman da suke cin albashi ba sa koya yara karatu kuma ya kamata su kansu malaman a rinka assessing din su a gane shin abinda suka koyar yaran nan sun gane ko ba su gane ba yanzu a cikin manyan makarantun na gaba da secondary akwai malamin da yana daukan misalin dalibai dalibansa sun kai mutum 500 yazo ya jaraba gaba ɗaya mutum 65 ne suka ci ya zubar da mutum 400 da wani abu suna nan wallahi da yawa a makarantu irin wannan an san su ana kallon su musulmi ne ɗan Kano ne suna rayuwa kuma su inda zaka karanta tarihin rayuwarsu a makarantar da kyar su ma suke ketara su jarabawa amma an zuba musu ido kawai wata yayi su ga alas su je su karbi kudin su 200,000 da wani abu kawai suna ta kayar da yara suna ba su kari oba yanzu dan Allah malam wannan malami ya iya koyarwa ya koyar da mutum 500 a cikin 500 mutum 65 ne kawai suka ci sauran 400 da wani abu sun fadi was it not questionable haba da Allah so wannan ma illa ce bayan wannan kuma yanzu idan ka tsananta ka ce kada ba yara taimako ba ina goyon bayan example practice bane ba daidai bane kuskure ne a zo a tara yara a yi ta amsa musu jarabawa haka kawai ba tare da wai sun yi karatu sun iya ba amma ina so in gane in nuna muku illolin kuma da ake ciki in an duba nan bangaren kuma a duba wannan saboda rashin adalci kaddara ka ce kada a taimaka wa kowane yaro kada a gaza wa kowane yaro kada a amsa musu jarabawa kowane abin nan to yanzu kuma mu a kudu a nan kasar a kudu akwai jihohi da dama da yaran ma wasu ma ba ma su suke rubuta jarabawar ma gabaki ɗaya ma ko kuma akwai waɗanda a allo ake zuwa a baje musu ita gaba ɗaya karara a allo karara yo wanda ba muna gani ba ma ba ma wai jaraba ba wannan boot wannan zaben ma da ake a fili muna gani ana bude ana dangulawa ana dauka ana dangula ana gani kuma kowa ya gani kuma an ce sun ci din kuma to sai kai nan yaranka yan arewa kace kar a taimaki kowa kada a bawa kowa agaji to su kuma a can kudu duk gaba ɗaya musu ake yi sai kaga yaro ya zo neman jami'a a nan jami'ar yana da distinction 9 distinction 8 mu kuma yaran mu duk shekarun nan da aka yi sai ga yaro yayi kokari ya ci pass takwas ya ci pass bakwai yana da credit guda biyu credit guda biyu a Hausa ne da Islamic wani ya ci fail guda shida ya samu pass guda biyu ko guda uku ba zai taba shiga jami'a ba so wadancan kullun shekara idan sun zo sune result din su zai due to a dauke su shiga jami'a su can yi musu ake yi su kuma da nan misalin an ce kada a taimaka musu da Allah idan an bar abun ya taba haka akwai adalci kaga akwai cutuwa sun cike jami'o'in su can kuma sun zo nan vacancy namu na nan din kuma za su cike su kuma gabaki daya to wadannan galiban ni an mun tambaya akan irin wannan wadannan abun sune suke damu na kuma sune nake gaya wa duniya wanda ya kamata a tsaya a duba abun duba na hakika yanzu kasashen da ake ilmantar da mutane na hakika na gaskiya babu ha'inci ba su da wata damuwar da waiwai za a zo wai a zauna ana amsawa yara ba sai an amsa musu da kansu suke amsawa saboda duk an koya musu kuma jarrabawa na akram kallahu an san me ake tambaya a koya wa yaran nan duk abin da ake tambaya mana wai me za a zo a tambaye mutum abin da bai sani ba me dalili in dai ba niyyar ake a kariya ka ba a koya ma abu sai aka tambaye ka akai yaya za a tambaye ka abin da baka sani ba to yanzu abin da yasa yanzu yara yan secondary suna fada malamin su na mathematics sai kaga atam guda bai fi sau biyu yazo ba gaba ɗaya atam guda bai fi sau biyu yazo ba sai jarabawa ta zo sai ya ce ina monitor gashi nan sai ya bashi exercise book ko ya bashi textbook ya ce je kofi wannan dukka je ka kofa musu kai wallah duk wanda bai kofa ba sai na jane shi ku kofa su ta rubutu sannan sai ya bada a samu ya ce aje a solve wannan haka fa ake musu a makarantun da ake ganin manya-manyan makarantu ne ma da ana ganin ma ana sa idan wallahi haka ake musu ko ga malamin turanci shi kansa bai iya turancin ba amma fa shine teacher na English ka ga mun dan Allah ya za a yaro ne ya ci waye ko ya ci ne ko ko mutum ya je ya karanta Arabic saboda alfarma ana neman malamin English amma yana da alfarma yana da hanya shi ba dan Arabiya ne sai a dauke shi sai a ce ayo ai ba komai textbook ne ka je ka bude kawai ka lalle ka ka buga musu shi haka wallahi haka ake kaga malamin Hausa shi yake koyar da civic education kaga malamin Islamic studies shi yake koyar da geography kaga malamin science tunda yayi islamiya a ango sai a bashi arabic duk ana yi a kasan nan kuma in wani ya isa ya kareta to ka gaya mun ya za a yaran su cewa ya ci ne ku so akwai gyara wannan tambaya kuma sai a ƙara gaba da ita in an gyara wannan sai a zo a tambaye ni me hukuncin a bada taimako wa yaro ko karawa shi in ba gyara ba kuma to an da kashin mark da Allah malam menene hukuncin matar da take yi wa mijinta miya da jinin al'adarta kuma bai sani ba ha jama'a ta je gidan boka kenan kaɗan daga cikin illar boka ya kaga boka har illarsa ta isa haram ne saboda zalunci ne kuma cuta ne kuma kaga wannan tsafi ne kuma tunda kaga an tambaya to an yi ne kuma ana yi wannan kaɗan ne ma anan na baku labari akwai wanda ta dama mai gidanta bayan gida ko? Ko ba nan gurin bane bana? Kai wannan akwai muguwa mata miyar kubewa ce mai yauki ta je ta je ta sa masa Allah ya sauke shi yasa duk wanda zai aure mun sha faɗa muna maimaita mutum ya auri mace mai aƙida macen kirki mace mai manufa idan ka samu mai aƙida ta kirki mai tarbiya ka huta da wannan abun amma duk wanda ya auri yar bid'a yar gargajiya wallahi daga gida za a rinka aiko mata magani kana zaune za ka ga matarka tana wani hayaƙi da baka san daga ina yake ba kaga ana fakan idonka ana barbaɗa maka magani akwai wanda yazo ya kama matarsa da magunguna yanda ka san irmi ganye yana ta fada ashe shi ake zubawa ma shi bai sani ba saboda mata in dai za a ba su maganin da za su mallake mijin su ko me yace za su yi amfani da shi sai dai masu imani yanzu kaga dai iya wulakanci da rashin mutunci a ce tayi jinin al'ada ta tattara ta zuba maka kuma boka ne yace tayi wai tsabar a mallake ka a zo a kada maka jinin al'ada dan wulakanci jinin al'ada a zuba maka kuma ka share miya ba mamaki haka ne mukari kai wato Allah tsiya ga sannan malam wallahi tsiya taisa Allah ya sauki Allah ya sauki yasa na shafa da Allah mai maita masu gidaje ku sa ido akan matan ku ba wai bin diddigi bane da wai tajassusi ba a duk abinda ka gama taka tana yin wani shige da fice baka fahimta baka tsaya ka karance ta tsaf wallahi ba mamaki wata kakarta ko wata iyar mamanta ko wata yatta da take aure a wajen wani dan bid'a su je su ta kullo maka wata musifa suna kawo maka gida Allah ka tarar da uban layu da goraye a karkashin filan ka baka sani ba kai kawai aikin ka zo ka yaba kanka a filo ashe an gama loda ka an maka shimfida da layu da goraye so ya kamata a sa ido kuma kawayen nan da suke galiban yana tasiri akan wannan yanzu ba mamaki wata ce ta je kawarta ta bata wani sirri ka san macin da ta mallake mijinta ta samu mijinta a hannu har magana ake wance da Allah ba mu sirrin mana ce sai kun zo zama suke suna da kan kirji suna haba ai ni namiji na gama da shi ki ga ki tambaya ki ji wallahi ya ise mun kaza yayi mana wallahi yayi da yawa fa maza akwai wanda ake ga masa ka Allah sa ba kai bane Allah ka samu fi karfin matan mu su kuma Allah ka ba su sa'a akan abu na alheri wannan yace da Allah ya taimaka mahaifinsa bai da lafiya za a fitar da shi kasar waje dan neman magani Allah muke roƙo ya ba shi lafiya Allah ya sa su fita lafiya su dawo lafiya mutum ne ya zo masallaci da niyyar sallar al'asar sai ya tarar ana yin magarba kawai sai ya bi su abi kamata ya bi su batun da sallar ba ta yi iri daya ba duk da cewa akwai wata fatawa daga Sheikh Muhammad Misali al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala amma da yawa yawan malamai sun ce tunda sallar ba ta yi iri daya ba bai kamata ya bi su ba tunda ba iri daya ba yawan rakoyin ba iri daya bane dan Allah mala ya halatta abin masbuki sallah wanda ya bi liman nam ya halatta ya bi liman sallah yana cikawa ku kuma kuka zo za ku yi ta ku sallar sai ku tarar da shi ya halatta ku jona ku bi shi ba abin da ya hana san ce mafi inganci wannan yace Allah kara malan lafiya tare da shi da dukkanin yan uwa da kuma Allah kiyaye malan daga dukkan abin ki in ji shi da fada Allah ya taimake mu gabaki daya yace bayan haka ina so malan yayi fadakarwa akan wata dabi'a da mutane suke da shi mutum yana zauna a cikin mutane sai ya rinka tofar da yawu ko kaki musamman masu zama a waje ko kuma mutum zai yi atishawa sai kaga ya bude bakinsa ya buga ta kawai ba tare da ya tsare ba ko hamma ko na makamancin wannan ko kuma mutum zai yi tari sai kaga da zai sa hannunsa ya rufe ko ya sa wani tishi ya rufe ba kawai sai ya bude bakinsa ya ta buga mutane tari yace wannan gaskiya akwai cutar da mutane dangane da zamantakewa kuma bayan nan akwai yiwuwar idan mutum yana da wata larura ko wani ciwo ya watsa wa wani akwai communicable disease cututtukan da suna yin transfer daga wani zuwa wani so dan Allah ya kamata duk wanda zai yi wani larura irin wannan to ya rufe bakin sa in tari za ka yi ka sunkuya ka sa rigar ka in baka da tishu ka yi a cikin riga kowa zai san kana da tarbiya kana da ladabi ba a tofar da yawu miyau a cikin mutane sai ka tashi ka bar wurin ka je ka tofar a can gefe sai ka binne haka aka ce amma rashin ladabi ne mutum ya kaki a cikin mutane inda suke ya tofar wannan to gwanda ma ya tofar ya binne wani ko binne amma ma bai zai ba wannan ba daidai bane aka kuma hamma a cikin mutane ba tare da karife ba ko kai dai ne ma annabi ya ce karife manzo Allah ce ka sa hannun karife iya daidai gurgudu ballanta na atishawa kuma shi ma haka saboda da zaka yi din nan Allah ya san irin abubuwan da kake fitarwa yayin da kai atishawa so ya kamata kai kokari ka rufe wannan shine ladabin zamantakewa a tsakanin mutane dan kada a cutar da su wannan bawan Allah yake cewa yazo yana zai bi sallah sai ga ana zaman tahiya to shi ma sai ya zauna sai aka yi tahiyar nan tare da shi to wani yazo tahiya ta bi ma zai yi mana lalle zai yi in yazo tahiya ta bi sai ya sake yi ya zauna a yi da shi kuma ya maimaita yace dan Allah mallam ya halatta idan mahaifiyar mutum ta kira shi sau uku shi kuma yana sallah ya amsa idan nafila ne zai iya amsawa kamar yadda wasu malamai suka ce in farilla ne kuma sai ya bata hakuri ya gama wannan yake cewa wai akwai wata magana da take yaduwa yace tana buga masa kai bai san cewa ko na sani ba wai wani kirista ne a kasar Idibe kalubalanci alqur'ani da fadin Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya ta kawo wasu nasoshi da yake tagwarawa da suka ci karo da wannan aya din har ma ya ta cin mutuncin malaman musulunci kuna makamanci wannan ga dai bayani dogiyar da ya faru na farko ba ni da labarin ban sani ba zan bincika idan na bincika na tabbatar da gaskiyar maganar me ya faru insha Allah ta'ala sai na yi maka bayani akai insha Allah barin ajiye takardar a cikin littafina wannan tambaya ta ƙarshe yace mallam Allah ya saka maka da alkhairi yace da Allah mallam menene hukuncin azumin bakance nayi wa Allah alƙawarin zan yi azumi guda biyar idan ya biya min wata bukata ta to amma na kasa to shine wai sai yake tunanin amma akwai azumi na litinin da alamin zai yake yi zai iya hada niyya biyu azumin litinin in ya so idan ya zo yi azumin litinin sai ya sa da niyyar wannan bakance da yi kai na farko dai ku fahimci wani abu guda wannan bakance da alwashi mutum ya ce in dai har Allah ya min kaza ni kuma zan yi kaza wannan fa ba a so ba a so ka ce wai in Allah ya ma kaza za ka yi kaza yanzu kai sai Allah ya ma kaza za ka yi kaza in to bai ma ba za ka yi ba shi yasa manzo Allah ya kwadaitar da mu yake cewa yake nuna mana cewa wato ya fadakar da mu ba ya kwadaitar da mu ba cewa yawanci shi bakance dama innama yusakhraj min al-bakhil ana fitar da wannan bakance ne daga marowaci wanda baya yi wa Allah bauta ne sai ya ce sai Allah ya biya masa kaza zai azumi kaza yanzu kai sai Allah ya biya ma wani abu kai azumi biyar din azumi biyar a sati biyu sati uku ma za ka yi azumi biyar fi sabilillah ba sai Allah ya ma wani abu ba to kuma ai kullum ma kai Allah ya maka wani abu da ya baka lafiya ma kake yin azumi ai wani abu ne duk fa sati in kai azumi litinin alamis ka yi biyu litinin alamis ka yi biyu wani sati ka kara litinin alamis shida ma kai a sati uku ma fa za ka yi azumi shida to ina jin yayi alƙawarin zai yi su ne a jirance kuma gashi ya zo ya kasa to shi yasa dama manzo Allah ya ce makaruhi ne yin wannan abu amma kuma in mutum yayi dole sai ya cika dole in ba kai ba sai Allah ya kama ka akai Allah ya yabi bayan Allah na ƙware a cikin alƙur'ani sune waɗanda yufuna bin nazir wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika bakance kuma suna jin tsoron wato ranar tashi alkiyama wanda sharrinta mai yaduwa ne kuma mai hauhawa ne so wannan duk wanda ya bakance bai iya yi ba bai cika ba to wallahi sai Allah ya kama shi so lalle ka je kai azumin nan lalle sai kai nan gaba ka sake zuwa ka ce in Allah ya ma kaza za ka yi kaza kawai ka roki Allah Allah ya ba wani abu idan yayi maka din kawai ba tare da bakance ba kawai ka ce ya ubangiji dan nuna gode maka nayi azumi kaza ko nayi abu kaza shikenan wata rana a Gombe da azumi muna tafsiri sai wani ya rubuto mun takarda irin wannan makamanciyar ta yace wallahi shi fa ya zo yayi wani bakance ne ya abin ya ishe shi zuwa yana neman wani abu a wajen ubangiji sai ya ce wa Allah ya Allah ni ko in dai ka bani abu kaza sai na tona rami gaba ko 13 ne ko gaba na nace nace ramin na me me amfani ramin wai haka kawai indai shi Allah indai Allah ya biya masa abu kaza sai ya toni rami gaba kaza rami huku haka kurin a banza fa tono kawai ina ina ruwan kurfot kenan to wai shine wai wai Allah ya biya masa bukatar tasa kuma wallahi rami ya ki tonuwa yayi ko gaba ɗaya ma ya gagara shine ya kawo mun fatawa wai yanzu ya zai shi kuma a bakkancin sa cewa sai ya tona wannan ramin nace ka je ka nemi diga lafiyayya ka je kai tai Allah ya taimake ka kai ta zabga tono lalle sai ka tona ramin nan shine maganin ka gaba ka kara mallam in ban da gajeren tunani ba mutum in ba kancan ma zai ba sai abin da zai iya yi ba haka kawai ka ce wai wayin Allah ya baka abu kaza sai ka tona abu gaba 13 rami mallam rijiya to Allah ya sauke abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك